Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC amma wannan karan tare da Safina Tsada Sudangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa a daidai lokacin da ƴan adawa da wasu kungiyoyi ke tace ku san cewar kurar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na Najeriya Malam Lawal Daura ba matsayi ne na gwamnatin tarayya ba. Magana ce ta mukaddashin shugaban kasa na yanzu Professor Yemi Osinbajo gwamnati ta mayar da martani akan haka. Har ila yau dai a tarayyar Najeriya ana ci gaba da muhawara kan yadda hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin jihar Benue ko da shike bayanai daga baya sun bayyana cewa an dage wannan takunkumin. Maudu'in da zamu tattauna akan shi ne ya kuke ganin matakin da hukumar EFCC ta dauka na kakkaba takunkumi akan asusun ajiyar wannan jiha ko da shike an ce an dage takunkumin. Akan haka ne zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa 1-202-205 2655. Amma kafin nan ga yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai bada goyen baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadri a zaben shugaban kasa mai zuwa. Sanarwar da aka fitar na cewa Ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko Kabila zai tsaya takara karo na uku duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu kawai ya bada dama. Mutane na buƙatar garan bawul da buƙatar abubuwan more rayuwa shine abin da zamu yi kuma zamu ba kowa dama. Ƴan takara na da zuwa yammacin Laraba su shiga takara wacce za a yi zabe a ranar 23 ga watan Disamba. Ba a taba mika mulki cikin ruwan sanyi a kasar Congo ba duk tunda kasar ta samu ƴancin kai daga tura mulkin mallaka a shekarar 1960. Lauyoyin ɗan adawar siyasar ƙasar Zimbabwe Tendi Biti sun ce an maida shi ƙasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a ƙasar Zambia mai makwabtaka da su suka ki amincewa da ba shi izinin zama a ƙasar. Gilbert Firi ya ce an mika Biti ga hukumar 'yan sandan Zimbabwe inda suka yi watsi da izinin da kotu ta bayar na dakatar da mayar da shi ƙasar tashi. Bangaren 'yan gudun hijirar Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da bayanin cewa sun damu kwarai da rahoton da suka samu kan kin amincewar Zambia ta baiwa Biti mafaka da kuma hukuncin da suka yanke na maida shi kasar shi inda suka bayyana matakin a matsayin karya dokar kasa da kasa. Biti na ɗaya daga cikin mambobi tara na jam'iyyar Movement for Democratic Change da hukumar 'yan sandan Zimbabwe ke nema bisa laifin haddasa tarzoma a zaben shugaban kasa da aka gudanar makon da ya gabata wanda jam'iyyar ke ganin an yi magudi domin shugaba Emmerson Mnangagwa ya samu nasara. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi wa abokin hamayyarsa Riek Machar da waɗansu 'yan tada ƙayar baya afuwa ba tare da wani sharaɗi ba. Dokar da aka bayyana a yau Alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon kasar ta fara aiki ne a jiya Laraba kwanaki uku bayan da Kiir da Machar suka cimma yarjejeniya a Khartoum babban birnin kasar Sudan wanda zai kawo ƙarshen yakin fararen hula da aka haɗa shekara biyar ana yi. Sabuwar yarjejeniyar za ta sa Machar ya dawo daga gudun hijirar da ya yi zuwa Afirka ta Kudu ya riƙe muƙamin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya daga cikin mataimaka biyar ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Alhamis ƙasar Rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan sawa tsohon ɗan leƙen asirin ƙasar da 'yar shuguba a Birtaniya ya sabawa doka kuma ba ta da hannu a lamarin wanda ya faru a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana takunkumin jiya Laraba inda ta ce Rasha ta karya dokar ƙasa da ƙasa inda ta yi amfani da magani mai kashe jijiyoyin ɗan adam akan 'yan ƙasar biyu. Matakan dai za su fara aiki ne a ranar 22 ga watan Agusta kuma sun kunshi lasisin fitar da kayan tsaro daga Amurka zuwa Rasha. Wani dan sanda ne ya samu Musa Gaskripal da ƴar shi Yulia a kwance akan benci sun fita cikin hayyacin su a birnin Salisbury dake Birtaniya. An bayyana cewa wani magani ne mai suna Novichok wanda ke yi wa jijiyoyi illa ya jefa su cikin wannan halin. Duk sun tsira amma sun kwashi makoni a asibiti. Ofishin jakadan Rasha a Amurka ya ce takunkumin da aka saka jiya Laraba an yi su ne akan zargi, kuma Rasha tana goyon bayan a yi sahihin bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen sunan murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da farko, a daidai lokacin da ƴan adawa da wasu kungiyoyi ke tace ce kuce akan cewar korar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na Najeriya Malam Lawal Daura ba matsayi ne na gwamnatin tarayya ba, magana ce ta mukaddashin shugaban kasa na yanzu Farfesa Yomi Osinbajo. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani akan wannan batu. Wakilin murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya yi kuma da karin bayani.
A daidai lokacin da waɗansu ƴan adawa da ƙungiyoyin sa-kai ke ta cece kucin cewa korar Malam Lawal Daura ba matsayi ne na gwamnatin tarayyar Najeriya ba baki ɗaya, magana ce ta mukaddashin shugaban ƙasa na yanzu Farfesa Yemi Osinbajo ita ce ta yanke wannan shawarar, duk da bayanan da aka yi ta yi cewa Farfesa Yemi Osinbajo ya yi tuntuɓa da shugaba Muhammadu Buhari kafin ya yanke shawarar. Yanzu dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa cewa matsayin da aka ɗauka na korar Malam Lawal Daura daga mukaminsa na shugaban hukumar tsaro ta ƙasa wato DSS matsayi ne na gwamnatin tarayyar Najeriya. Mr. Femi Adesina ya taba hannu a matsayinsa na babban mai bayar shugaban ƙasar Najeriya shawara akan yaɗa labaru. Ya ce masu wannan tsegumin ba abu ne na alheri ga ƙasar Najeriya ba, domin matsayi na korar Malam Lawal Daura matsayi ne na gwamnatin Najeriya ba na mutum ɗaya ko shugaban ƙasa ko kuma mukaddashin shugaban ƙasa ko wani mutum ba a cikin gwamnati, domin kamar da ya ce gwamnatin ɗaya ce kuma dukkan shugabannin tare suke aiki. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa wato Vendors for Positive Change, Malam Mai Fada Muhammad, domin in ji matsayinsu dangane da wannan sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada.
Mu abinda muka ɗauka in dai aka ce hadar shugaban ƙasa ta bada wannan sanarwa, to daga hadar shugaban ƙasa kuma mun ɗauka cewa sun shi shugaban ƙasa da zai kai sai da ya bada takarda cewa ya damƙa ma shi mataimakin nashi ikon ci gaba da zartar da al'amura na ƙasa. To wasu ban ji kamar shi ne shugaban ƙasa a halin yanzu a Najeriya, kuma wannan mataki da ya ɗauka lallai mataki ne wanda duk wanda yake son ci gaban ƙasar nan, wanda yake son ganin cewa an durƙusa maganar cin hanci da rashawa da maida ƴan sandan ciki da ƴan sandan tsaro da duk jami'an tsaro su koma su ma kashi da cikin haka siyasa, wani abu ne wanda ya neman mu daɗi duk da abin da ya biyo kafin a yi wannan ba abu ne wanda za a ce an ji daɗin shi. Amma bai na martani na shi mukaddamin shugaban ƙasa lallai ya tabbatar da cewa akwai wani wanda yake da iko a cikin ƙasa tattabari cewa al'amura su lallace kuma yadda mutane suke ji.
Osinbajo ya ce za a gudanar da cikakken bincike domin a bankaɗo duk waɗanda ke da hannu a wannan badaƙalar da ta kai ga yi wa zauren majalisar ƙasa ƙawanya da zummar ɗaukar mataki da ladabtarwa. Ka yarda cewa gwamnati da gaske take cewa za ta yi wannan idan ka yi la'akari da ire-iren bincike-bincike a baya da aka yi ba tare da an tsine na komai ba kuwa?
Ai, a baya ma abin da kuma yake magana shi ne ko ai ba ma bincike ake yi, ko da an yi bincike ba wanda yake sanin cewa za su kuma bincike. In dai har gwamnatin ana son ta tabbatar da cewa ra'ayin da take gaske ne, to sai mun ga cewa lallai an hito da cewa ko da abin da yake faɗi cewa cire shi shugaban SSS da aka yi Lawal Daura ba nan kaɗai abin ya kamata ya tsaya ba. Lallai shi Lawal Daura ba zai tashi ba karan kanshi kawai ya ɗau da matakin da ya ɗauka. Akwai waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari, to ba za a samu natsuwa ba da tabbatin cewa lallai wannan gwamnati da gaske take wurin cewa ta bi ƙa'idodin demokaraɗiyya, ta tabbatar da cewa ana tsari irin mulki na demokaraɗiyya. Sai face in an yi bincike an tabbatar da cewa an yi kuɗin suwa yake da laifi, suwa yake da hannu, daga mutum ɗaya zuwa ko goma ne 20 ya tabbatar da cewa ba kawai irin rahotanni na baya wanda aka yi a cikin wannan gwamnati wanda da an zo an gama rahoto sai an shiga da shi har da shugaban kasa kenan ya gawa.
A halin da ake ciki da yanzu bayanai daga sassan tsaro na Najeriya suna ambaton cewa an sallami Malam Lawal Daura tsohon shugaban hukumar tsaro ta kasa wato DSS da aka kura daga aiki a shekarun jiya daga tsaron da aka yi masa. Bayan da hukumomin tsaro na kasar suka anshe passport ɗinsa wato kundin da 'yan ƙasa ke tafiye-tafiye da su na ƙasa da ƙasa. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Sai ko batun takunkumi kan asusun ajiyar gwamnatin jihar Benue da hukumar EFCC ta kakaba ko da shike daga baya an samu bayanan cewa hukumar ta dage wannan takunkumi. Wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adam El-Hikaya ya yi kuma da karin bayani.
Ana ci gaba da muhawara kan yadda hukumar yaki da almundana ta Najeriya EFCC ta rufe asusun jihar Benue bisa dalilin hakikancin zargin amfani da kuɗi ne ba bisa ka'ida ba. An samu ƙarin bayani kan jihar Benue cewa EFCC ta gano gwamnan jihar Samuel Otom ya fitar da kuɗi da sunan tsaro fiye da naira biliyan 21 daga 2015 zuwa bana, inda wajen naira biliyan 19 aka ce don magance harin Fulani makiyaya ne. Tuni gwamnatin Benue ta ce an rufe asusun ne don hamayyar siyasa, don gwamna Otom ya sauya shiga daga APC zuwa PDP.
I think it's unconstitutional, it's not right, because as IPU are shutting down government, government must spend, more especially Benue where...
Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta bakin shugabanta Abdulaziz Yari ta ce matakin ya saba wa tsarin mulki, da aka ta buƙaci a buɗe asusun kar ya shafi rayuwar al'umma. Abdulaziz Yari na magana ne da manema labaru a fadar gwamnatin Najeriya a Aso Rock, inda ya ce shi dai a ƙashin kansa ma yana ganin hakan ba daidai ba ne.
My own point of view is wrong.
Matuƙar dai ba ɗau matakan gaggawa ba, in ji kakakin gwamnan Benue ya ta yi ba a kase, hakan zai shafi biyan albashin ma'aikata. Jami'in ƙungiyar kwadago NLC Nuhu Toro ya ce ƙungiyar tana shirin fitar da matsaya kan lamarin.
A za mu fitar da press release. Daga nan zuwa ko za mu fitar da press release. Zai shafi ma'aikata tun da suke albashin daga wajen ake drive. Wallahi wasu ma'aikatan local government har mun intervene ne at some point har muka je Benue suka yajin aiki sai aka janye. Kan ya ce za a nemi kuɗi a biya. Har yanzu they have backlog.
Hukumar EFCC kan musanta cewa matakanta na da nasaba da siyasa ko barin 'yan mowa a takurawa 'yan bora. Nasiru Adam El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi. Kaga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi.
To madalla a gaida Nasiru Adam El-Hikaya kafin buɗe layin wayar namu a shakata da wannan.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kaduna wake magana daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Wa alaikum assalam
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaba ne na masu kiran waya a gidan radio BOA na jami'ar na Najeriya baki daya
To Musa Garo muna sauraron ka
To alhamdulillah dangane da maganar wani ɗan majalisu ko
A maduyin da muke tattaunawa akai shine ya kuke ganin matakin da hukumar EFCC ta dauka na kaka takunkumi akan asusun ajiyar jahar Benue ko da suke cewa an dage takunkumin
To gaskiya ni abin da nake dubawa ka san ita gaskiya fa idan ta zo ya kamata fa mutsaya mu faɗa gaskiya saboda mu ba wai muna bin bangare ɗaya bane mu dai fatan mu ji al'umma su faɗa kan abin da ya kamata kaga yanzu mutanen da suke takama da Najira hotun da shi Adam Elti kai akan maganar rediyo maganar cewa saboda ya koma da PDP ne a kullun da wannan account din kuma yanzu suna kukan cewa ma albashi ma kwata kwata ma akwai wanda ma ba samu albashi ba saboda sakamakon wannan matsaloli da haka ni kira da nake ya kamata da gaskiya abu wannan abu cikin ka'ida abu abin da ya kamata saboda gaskiya al'amari bai kamata ayi abu kuma da za a cutar da wasu saboda sakamakon dalilin siyasa ba karshe ne maka fatan alkari ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madalla Musa Garo mun gode kwarai da gaske wato kada manta maudu'in da muke tattaunawa akai yau shine ya kuke ganin matakin da hukumar EFCC ta dauka na kaga takunkumi akan asusun gwamnatin jihar Benue duk da an samu bayanan cewa ta dage wannan takunkumi mun samu kira daga wake magana
Gombe
daga jihar Gombe to mu je muna sauraron ka
to abin da ke faruwa shine gaskiya idan har aka ce EFCC ta saka takunkumi akan account din Benue to ya zama an sa siyasa a cikin wannan lamari domin abin da ya faru in har aka sa siyasa to kuma EFCC hukunci ko mai yanke hukunci ya koma yana barna to kaga hukunci da yake nan
lalle to muna sauraron
ki shi
sauraron ki ya ra'ayin naka kenan to madalla to mun gode mun saki samu wani kiran daga jihar Kaduna wake akan layi da Kaduna
assalamu alaikum rabbi mai kan wata manja da kan lere
to madalla rabbi muna sauraron ka
eh ba irin EFCC ya kamata su dura ko go idan haka suna yin haka ba a ce siyasa ne duk jihar da tana zaune lafiya ko da na APC ne ya kamata su je su bincika asusun ga inda suke kashe kudin su idan dai dana yi su sake musu to kaga idan wannan ba za a ce siyasa bane amma ba za su yi wannan ba sai siyasa ta tafi kaga dole ne a ce siyasa ne kawo wannan saboda haka ne ya kamata su faɗi su ne sai ka lura ne da ko ina ma duka jawoyin ko wani gwamna a rika lura da asusun shi inda yake kashewa duk biyan albashi ba ai haka ba sai siyasa ta tafi su dole ne a faɗi gaskiya saboda haka ne gaskiyar magana ta kamata su canja su dubi kowa ma in kunci ya kama amma kowa Assalamu alaikum rabbuna kan wada manja daukan ne
to madalla mun gode mallam rabbi mai kanwa na kan layi daga ina kake kira daga ina kake kira
daga Kebbi State
to daga jihar Kebbi rage akwatin radion ka dan ina jin kai na a ciki
ni masu ni ne masu
rage akwatin radion ka tukunna
kashe kashe
to da lamu baka ji mu sosai to mun samu ni kira daga jihar Plateau waye daga Plateau
Ya assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ya me magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau.
To Bala Komanda muna sauraron ka.
Yawa to gaskiya ni abinda na jinjina ma wannan hukuma ta EFCC da take kai irin wa'annan abubuwa saboda ba maganan siyasa bace saboda daman akwai kashi a gindinsu kuma ita ko shugaban EFCC ya riga ya san da cewa duk wa'annan jihohin da ake wannan abun babu maganan wai a ce wai siyasa a cikin abun daman an riga an san da cewa akwai matsaloli a gindinsu shi yasa daga an samu wannan dama sai a yi kokari a samu a ce an toshe wa'annan bankunan nasu ko kuma inda suke wannan to gaskiya ni na jinjira musu kuma na goye bayan ko ba nan ba ko wata jiha ce aka same ta da wannan abun a yi iya kokari a ga an dakatar da account ɗinsu saboda account ne na talakawa
amma bala komanda ka ji an ce rufe wannan account ɗin ko kuma ce wannan asusun ajiya na jihar ya shafi talakawa musamman ma'aikata me zaka ce game da haka
eh to su talakawa da ma'aikata ya kamata su duba su gaba cutar su akai ba kuma ba wani abu aka musu ba ana so a gyara ni duk hakokin su yana nan gwamnati tana sani saboda in ba an yi hakan bane ba za a fuskanci inda kudaden talakawan wannan jaha suke tafiya ba ina goyen bayan haka radio America Allah
to mun gode Bala Commander sai kuma jihar Nasarawa wakil magana da jihar Nasarawa
Adamson daga jihar Nasarawa
to muna sauraron ka Adamson
rakai wallahi abin da kai na gaskiya akwai siyasa a ciki
to me yasa kace haka
domin ba daidai bane ce al'umma suna wahala ko ga kaske da yawa nan ba sa iya biya albashi jama'a suna cikin wuya a zo a ce kuma sake rufe account na wani state sai abu zai kara muni da yawa
to
amma mun gode tunda sun gane cewa wannan abu da suka shi ba shi ne shi da nufi mai kyau bane sun bude wannan su mu kuma gode ina kuma ga ma APC don Allah in zai suna so mu ci gaba domin mu tsira tare mu ci komi tare don Allah su dinga nutsuwa domin ba yanzu na ka ana shirye shi ka zuwa nan zuwa can ba
to madalla to mun gode kwarai Adamson daga jihar Nasarawa waki magana kan layi da alama na kan layi mun rasa yanzu mun sauke samu wani kira daga jihar Jigawa waki magana daga Jigawa
ya baba Alhaji Guri ne wato wannan magana ne akan wannan hukuma ta mu ta EFCC ta Najeriya
to baba Alhaji
muna jin dadin wannan abin da wannan hukuma take yi magana ta gaskiya a Najeriya akwai azzaluman shugabanni kuma idan ka tuna tun kafin a rufe wannan account na jihar Benue ai gwamnatin yana da matsala akwai albashin da bai biya ba tun kafin ma a rufe wannan account saboda ka rufe wannan account zai jawo a gane waye yake da laifi tsakanin shi da mutane saboda gaskiya hakan da aka yi yana da kyau a bincike shi waɗannan kudade na al'umma ina ya kai su na baya sannan in yaso in ma za a saki mar account ɗinsa a zakiya amma mu ba ma goyen bayan sakin account ɗinsa a yanzu
to madalla baba Alhaji daga jihar Jigawa daga wayar ka zamu rufe lauyoyinmu na wayoyin namu sai kuma Allah kai mu gobe za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon maudu'i har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:22 yanzu kuma lokaci ne na
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
Najeriya ta farfado a fafutukar lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata 'yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da yau ta yi galaba akan kasar Haiti da ci 1 da nema Rashidat Ajibade ita ce ta zurawa Najeriya kwallon da ta bata nasara ta hanyar penalty a minti na 36 na wasan ƴan matan na Najeriya da sun sha kashi a hannun takwarorin su na kasar Jamus a wasan su na farko a ranar Litinin da ta gabata wannan nasarar ta daga Najeriya zuwa matsayin ta biyu a rukunin su na D tare da bambancin maki 3 da Jamus da ke saman rukunin kasar China ce ta 3 da maki iri 1 da Najeriya yayin da Haiti take kasan rukunin ba maki ko daya to sai dai a bangare daya kasar Ghana ta sha kashi ne karo na biyu a gasar inda Holland ta doke ta da ci 4 da nema a jiya Laraba lamarin da ya disa shi fatan kasar na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba kasar ta Ghana wace ba ta da maki ko daya a gasar ya zuwa yanzu za ta buga wasan ta na karshe ne na matakin rukuni da kasar New Zealand a ranar Lahadi mai zuwa Hukumar kwallon kafar Turai ta fitar da sunayen ƴan wasan da ke takarar gwarzon dan wasan gaba da dan wasan tsakiya da dan wasan baya da kuma mai tsaron gida a kakar wasannin da ta gabata ta gasar zakarun Turai Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da kuma Mohamed Salah su ne ke takarar zakaran dan wasan gaba daga kungiyoyin Real Madrid da Barcelona da kuma Liverpool Ronaldo ya zura kwallaye 15 ne a gasar da ta gabata Messi ya zura 5 yayin da Salah ya zura kwallaye 10 A daidai lokacin da ake rufe kasuwar cefane ƴan wasa a yau Alhamis, ƙungiyar Real Madrid ta sami sayen mai tsaron gida na Chelsea Thibaut Courtois lamarin da ya kai karshen zaman sa na tsawon shekaru 7 a Chelsea din. Kungiyar Real Madrid bata bayyana ko nawa ta sayi dan wasan ba, wanda yake da sauran shekara 1 a kontragin sa a Chelsea. To amma rahotanni na hasashen cewa cinikin zai kai kimanin fan miliyan 35. To sai dai tuni da Chelsea din ta maye gurbin sa da mai tsaron gida na Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga da kuɗi mafi tsada na mai tsaron gida a duniya har fan miliyan 72, wanda ya zarta adadin kuɗin da Liverpool ta biya ga mai tsaron gida na Roma Alisson a watan da ya gabata, wato fan miliyan 66.8. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fadar gwamnatin Amurka wato White House ta fitar da wani jawabi daga kausan murya dake nuna rashin amincewa da rikici da cin zarafin bil'adama dake faruwa a Nicaragua karkashin mulkin Daniel Ortega a matsayin mayar da martani ga masu zanga-zanga. Masu zanga-zangar sun yanke shawarar bazama kan titina ne bayan sun gaji da yadda gwamnatin Ortega ta shafa shekaru wajen aikata magudi a zabe makarkashiya ga dokokin Nicaragua, kuntatawa jama'a da ƴan adawa da ma gidajen yaɗa labarai masu zaman kansu. Wannan ce ta sa jama'ar ƙasar ke kiran samun canji. Sanarwar ta ƙara da cewa wannan buƙatar ta so ta janyo rikicin da ba su yi tsammani ba, inda aka samu rahoton mutuwar mutane fiye da 350, dubbai kuma suka samu raunuka, da kuma tuhumar ɗaruruwan waɗanda aka lakawa tuhumar ƙoƙarin tumɓuke gwamnati da aikata ta'addanci, aka kuma ɗaure su ba tare da hukunci da kuma gana musu azaba. Fadar White House ta ƙara da cewa shugaba Ortega da mataimakinsa Rosario Murillo su ne ake kyakkyawan zaton sun ingiza aikata zaluncin da jami'an tsaron gwamnati ke yi wa jama'a. Ƙasar Amurka tana tare da jama'ar Nicaragua, wanda ya hada da membobin jam'iyya Sandinista waɗanda suke kira ga gyara a demokradiyyar ƙasar su da kuma kawo ƙarshen rikicin. Gabatar da sahihin zaɓe cikin gaggawa ne kawai hanyar da za ta kawo ingantacciyar demokradiyya a Nicaragua. Amurka tana ba cocin Katolika goyon baya wajen jagorantar sasantawa da tattauna yadda za a kawo ƙarshen rikicin. Sannan Amurka tana kira ga jami'an gwamnatin Ortega da ke da hannu a zargin cin zarafin ɗan adam da cin hanci da rashawa da su faɗi yadda suke kashe kuɗaɗen gwamnatin ƙasar. An saka wa jami'an gwamnatin Nicaragua uku da suka hada da Francisco Diaz, Fidel Moreno da Francisco Lopez takunkumi a ƙarƙashin dokar da shugaban Amurka ya bayar ta cin zarafin ɗan adam ta Magnitsky Human Rights Accountability Act. Waɗannan mataki a cewar Fadar White House so mun taɓa ne na yiwuwar wasu takunkumai idan aka ci gaba da cin zarafin ɗan adam da cin hanci da rashawa. Amurka ta soke da kuma ƙayyade izinin shigowa Amurka ga jami'an gwamnatin Nicaraguan da iyalansu a dalilin su ne suke da alhakin musgunawa masu zanga-zanga da 'yan sanda suke yi da ma masu unguwanni. Ƙasar Amurka ta ƙara yanke cinikayya da daina ba da gudunmawa da kayan aiki ga jami'an tsaro don gudun kada su yi amfani da kayan wajen cin zarafin waɗansu. Ƙasar Amurka ta ba da sanarwar ƙarin dala miliyan 1,500,000 don ci gaba da goyon bayan 'yanci da kawo sahihiyar demokradiyya a Nicaragua, da ba da ƙwarin gwiwa ga ƙungiyoyin jama'a da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gidajen yaɗa labarai masu zaman kansu waɗanda ke fuskantar barazana daga tsarin mulkin Ortega. Fadar White House ta yi kira ga gwamnatin Ortega da ta kawo ƙarshen takunkumin da take sakawa 'yan ƙasar a sanadiyar tashin hankula daga jami'an tsaro da gaggawa. Sannan Amurka za ta ci gaba da sa ido a halin da ake ciki a ƙasar da aiki da ƙasashen waje don hukunta waɗanda suke da hannu a tashe-tashen hankulan da ke faruwa. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba. Da takaitattun labaran ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba, amma dai a wannan lokaci za mu kulle shirye-shiryen na malama
Safina ta Sodengi,
to da kuma Daniel Brand da ya taya na hada shirin, da kuma gabatarwa da injiniyan mu ne Malam Suleiman Tawali Ibrahim Jarmai ke cewa kwa na lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.